بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بارك بودي على جنجنا كنت بتك الله سبحانه وتعالى نقوى نقوني يقام ونسافية أصبر يومنا قوم قوت رمضان hijiran shiyayyan halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa birnin madina a yau tana da shekara 1439 a kidami ladiya yau 26 ga watan 5 shekara ta 2018 mun tattaru domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda aka faro a shekarun baya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara haskaka mana zukatanmu, ya azurta mu da zukata masu kiyaye gaskiya da harasa masu faɗin gaskiya da gaɓuɓɓa masu aiki da gaskiya. Insha Allahu ta'ala yau za mu yi tsokaci a kan wata aya a cikin Alƙur'ani mai girma wanda za mu ba Alaran ma dama ya karanto mana waɗannan ayoyi, sannan sai mu ɗora a kan abin da Alaran ma ya karanta. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا
وجعلنا جهنم للكافرين
للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا
كبيرا. الحمد لله wadannan waɗansu ayoyi kenan masu albarka daga cikin suratul Isra. Babban abin da yasa muka zaɓi malam ya karanta waɗannan ayoyi domin mu yi tsokaci akan wannan aya ta ƙarshe da malam ya karanta mana. Allah subhanahu wa ta'ala ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Lalle wannan alqur'ani yana shiryatarwa lillati hiya aqwam, zuwa ga mafi daidan hanya, mafi dacewan hanya, mafi nagartan tafarki. Allah subhanahu wa ta'ala bai iyakanci yana shiryatarwa zuwa ga wani abu kwara ɗaya ba, sai ce lillati hiya aqwam. Qur'anin nan yana shiryatarwa zuwa ga mafi daidan hanya, mafi dacewan tafarki. A cikin me? Qur'ani bai faɗa cikin me ne ba. To tunda Qur'ani yayi shuru, bai ce yana shiryatarwa zuwa ga daidan hanya a cikin mu'amala ba, bai ce ko a cikin auratayya ba, bai ce ko a cikin ibada ba, bai ce ko a cikin abin nan zamantakewa ba. To ya nuna kenan Qur'ani yana shiryatarwa zuwa ga mafi daidan tafarki a komi da komi da kasani. Da Allah subhanahu wataala ya iyakance wani abu a gurin, to da sai a ce alqur'ani yana shiryatarwa zuwa ga mafi daidan hanya a cikin abu kaza. To amma sai Allah bai ce a cikin abu kaza ba, sai ya bar kofan a buɗe. Da haka Qur'ani yana shiryatarwa lillati hiya aqwam, zuwa ga mafi daidan hanya, mafi dacewan tafarki, mafi nagartan hanya da a ce a bi na madalla, wanda zai jawo yabo a wurin Allah, ya jawo yabo a wurin mutane, ya daidaita rayuwa, ya inganta addini, ya kyautata ɗabi'a, ya gyacce mu'amala, ya inganta aqida. To Qur'ani yana shiryatarwa zuwa ga wannan. Sai ya ce wayubashshirul mu'mini, kuma alqur'ani mai girma yana bishara ga mummunai, anna lahum ajran kabira, cewa lallai mummunai waɗanda suka bi wannan shiryatarwa na alqur'ani a cikin komi suna da ajran kabiran, wani irin lada mai girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda nake so in yi tsokaci a nan shine, ya jama'a musulmi, ga fa alqur'ani mai girma a cikinmu, ga kuma shi ana karanta mana, ga shi kullum ana mana bayani. To amma shin Qur'anin ya iya gyara komi, ya iya daidaita komi ɗin a rayuwarmu? Ita ce tambayin da ya kamata mu yi kanmu tukuna. Shi dai Allah ce Qur'anin yana shiryatarwa, yana daidaitawa zuwa ga komi, cikin abin da ke da alaƙa da aqidu, cikin abin da ke da alaƙa da ibadu, cikin abin da ke da alaƙa da mu'amaloli, cikin abin da ke da alaƙa da adab la dubba ne yau da kullum na rayuwa ko na addini. To yanzu kowa ya ɗauki kanshi ne ya ɗora a kan mizani. Qur'ani ya shiryatar da kai zuwa ga mafi daidai ɗin kai a karan kanka, daga ni tuku na farko, da kai da kake sauraro, da wanda ma labarin zai kai masa. Shin Qur'anin ya shiryatar da mu zuwa ga mafi daidan hanyar? Aqidunmu a ingance take? Muna da ingantattun aqidu na gartattu irin wanda Qur'anin ya shiryatar da mu zuwa gare shi? Ibadunmu nagartattu ne, ingantattu irin wanda Qur'anin ya shiryatar da mu zuwa gare shi? Mu'amalolinmu na yau da kullum ingantattu ne, nagartattu irin wanda Qur'anin ya shiryatar zuwa gare shi? Ɗauka tun daga mu'amala tsakankanin ƴaƴa da iyayen, ita ce mu'amalar ɗan adam na farko a babin mu'amala. In ka cire mu'amala tsakankaninka da Allah, wanda kake fara mu'amala da shi a duniya, sune iyayi dan mahaifiya iska haifoka uba shi ya dauki gabarin kyautata rayuwanka to tun daga mu'amalan yaya da iyayi nagartaccen ake ingantaccen ake alaka tsakankanin mataye da mazaje kowani gidan aure yanzu nagartaccen nagartacciyar mu'amala ake da ingantacciyar zamantakewa alaka tsakankanin yan uwa da yan uwa alaka tsakankanin makwabta da makwabta alaka tsakankanin dalibai da malamai alaka tsakankanin talakawa da masu arziki alaka tsakankanin dalibai da yan uwansu dalibai malamai da yan uwansu malamai alaka tsakankanin garuruwa na musulmi alaka tsakankanin musulmi da wanda ba musulmi ba kai ka shato duka kofofin mu'amala nagartacciyar muke yi yanzu ita ce tambayar ko ku qur'anin ba a karanta shi ne a cikin mu kullum ana karanta alqur'ani kullum ana karanta alqur'ani mai girma a cikin mu la shak to amma ya akai dabi'un namu har yanzu ba su daidaita ba ya akai komai namu dai yana tafiya akai kai ci akai kai ci akai kai ci idan ka sami mutumin da ke kokarin bin qur'ani daidai gurgudu ya dauki kashi biyar a cikin dari to a cikin mu zamu rika daga shi muna ganin gani Allah kashi biyar kawai ya dauka cikin dari zamu rika ganin kaman shine ne Allah a cikin mu a duka waɗannan kofofi da na kawo na misali ko wanda ke da alaka da aqida ko wanda ke da alaka da ibada ko wanda ke da alaka da mu'amala ko wanda ke da alaka da adab ladubba ne yau da kullum wanda yake kwatanta kashi biyar cikin dari to za mu rika ganin shi kamar na Allah ne za mu rika ganin shi cikin mu ya zama zababbi wanda kuma idan ka auna shi da hakikanin zababbu na Allah sai ka ga abin kunya ne ma a nuna shi a ce shi na Allah ne idan ka haɗa shi da tafarkin magabatan mu sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in sai ka ga akwai abin kunya ma a ce wai wannan shine na Allah zamanin to me ya kawo mana wannan damiji me ya kawo wannan matsala me ya hana wannan allazi yahdi allati al-abinnam inna al-qur'an yahdi lillati hi aqwam ya shiryatar da mu ya daidaita mu zuwa ga al-aqwam me ya hana al-imam ibn al-qayyim ya kawo waɗansu bayanai waɗanda yake idan mu ma mun saurare su da idan da kunnin basira mun saurare su da kyau za su ba mu izina akan dalilan da ke hana alqur'ani mai girma ya tasiri a cikin mu ya getta komi da komi na rayuwarmu ya ɗauki faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid wannan wata aya ce a cikin surah Qaf Allah yayi bayani a cikin surah Qaf yayi bayani akan abubuwa mabambanta kar ku manta surah Qaf kimanta ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karɓa karanta ta ma wani lokaci a sallan Idi a sallan Idi zai karanta suratul Qaf ya karanta suratul Qamar saboda irin sakonni masu nauyi da ke ciki suratul Qaf nauyin ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta ta a khutuban Juma'a yana maimaita ta akai 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 har akwai wata sahabiya ma da ce ni anan ma na haddace sautul Qaf a khutuban Juma'a da annabi ke yi kullum anan ne ma na haddace sautul Qaf ka ko ga karatun so ɗaya ko so biyu ba zai sa ta haddace ba ya nuna annabi na yawan karanta qaf a cikin kudubin shi na sallan juma'a akai akai ne lokaci bayan lokaci ita wannan sahabiya tace a ciki ne ma na haddace suratul qaf gabaki dayanta duk suran da kaga manzon Allah ya nace mata irin wannan idan ka tsaya kai nazarin ta da kyau za ka ga akwai dan sakonni masu nauyi ne da addini ke so kai la'akari da shi kuma ka fahimta ka gane to kamar shi al-Imam Ibn Qayyim din a matsayin shi na babban malami masanin Allah masanin al-Qur'ani mai girma yayi bayani ke cewa suratul qaf ta tattau akan usulul iman ke magana akan asali na imani ke magana akan makoma ke magana akan fara halittar dan adam ma gabaki ya halittar gabaki din ta tun daga asalin ta sai magana akan tauhidi ke magana akan annabta ke magana akan mala'iku ke magana akan karkasuwan mutane tsakankanin shaqi dan wuta kenan da kuma sa'id marabuci yace suran ce magana akan sifofin cika ga Allah suran ta yi magana akan tsarkake Allah daga dukkan naƙasa ko wani aibi yace suran ta yi magana akan kiyama guda biyu al-qiyamatu as-sughra wal-kubra kiyama karama ita ce mutuwa dake samun daidaiku ko mutuwa dake samun gari ko wani yanki ko wadansu taruwan jama'a ita ce kiyama sughra to akwai kuma kiyama kubra ita ce tashin al-qiyama wacce muke fatan zuwan ta ko muke roƙon Allah ya sa mu je a sa'a yace suran ta yi bayani akan halittar mutum da mutuwarsa da yanda za a dawo da halittarsa bayan ya rududdige ta yi magana akan halin mutum yayin mutuwarsa da halinsa yayin tashi ta yi magana akan yanda Allah ya kiyaye ya kewaye bayansa da ilimi ta yi magana akan abin da ke tare da mutum har na wasuwasun zuciyarsa ta yi magana akan yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya masu tsaro akan mutum suke kiyaye komi da komi na shi har kalmomin da yake faɗi ta yi magana akan sakamakon da za a yi mutum gwargwadon abin da waɗancan masu tsaron suka fitar na natija dangane da shi mutum ɗin ta yi magana akan abubuwa mabambanta haka na al-Imam Ibn Qayyim ya ta bayanin su to duk Allah subhanahu wa ta'ala da ya gama tattaro waɗannan bayanai ne sai ya ce to inna fi zalika la dhikra kaga a cikin waɗannan bayanan da aka kawo tun daga farkon suran har ya zuwa nan ya ce waɗannan bayanan la dhikra akwai tunatarwa da wa'azi da jawo hankali da shiriya da waraka ga kowa sai ce liman kana lahu qalbun amma da wanda ke da zuciya kawai liman kana lahu qalbun ga wanda ke da zuciya kaji abu na farko liman kana lahu qalbun ga wanda ke da zuciya aw al-qasama ko kuma ya kasake ya kasa kunni matuƙa ya bada sauraro sauraro mai kyau aw al-qasama kenan wa huwa shahid kuma zuciyar shi tana halarci babu rafkana babu waswasi babu zuhur kana gaban mutum kana sauraro amma kuma baka gane abin da yake faɗi to al-Imam Ibn Qayyim da ya ɗauki wannan ayar sai ya ce to wannan ayar ta tattara abubuwa mabambanta ya ce idan kana son idan idza aradta al-intifa'a bil Qur'an idan kana son ka riƙa amfana da Al-Qur'ani mai girma wanda ita ce maganar ma'ana shi Al-Qur'ani mai girma gashi a cikinmu ana karanta mana shi ana mana bayanin ayoyi amma kuma Qur'ani ya kasa canza mu ko kuma ina saukaka magana in ce mun kasa canza kanmu da alqur'ani amma da nace qur'ani ya kasa canza mu kaman wannan wata tuhuma ne nake jefowa zuwa gare mu idan dai qur'anin da ya gyara annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara sahabbansa da tabi'ai da malamai na Allah har ya zuwa a yau dinnan amma mu qur'ani ya kasa gyara mu to kaga wannan tambayan da za'a shine qur'ani yake da matsala ko ku mu ne kuke da matsala kaga babu shakka muke da matsala to shine shi al-imam ibn qayyim yake cewa idan kana son ka amfana da al-qur'ani fajma' qalbaka inda tilawati wa sima'i yayin da ake karanta shi ko ake tafsirin sa ko ake bayanin sakonnin da ke cikin sa to fajma' qalbaka ka tattaro zuciyanka ka tattaro zuciyanka kada ka yadda ana bayanin alqur'ani mai girma kai hankalinka na wani wuri kana can kana tunanin kayan sallah kana can kana tunanin kunu na shan ruwa kana can kana tunanin albashi kana can kana tunanin kaza qur'anin nauyin shi yake wannan saboda duk abubuwan nan da kake tunani ai duniya ce kake tunanuwa kuma qur'ani ya fi duniyan da abin da ke cikin ta to idan dai zaka raba hankali kana sauraron alqur'ani kuma zuciyanka na nan na shace-shace na duniya to tun anan rukunin amfana da alqur'ani mai girma yake sai dai kawai ka gama shi ka tashi ka kafa rigan kai gaba amma ba za ka amfana shi abinda ake so fajma' albaka ka tattara zuciyanka guri daya inda sima'ihi yayin da kake inda tilawatihi wa sima'ihi yayin da kake jin tilawan alqur'ani kuma kake jin ainin karatunsa malai cewa alqi sama'a kuma ka kasa kunni matuka kasa kunni da kyau shine wa alqi sama'aka bai ma ce kawai ka ji ba aw alqa sama'a kenan wato jin naka ne da gangar ne ka dauki jin ka ka mai da shi cikin abin da ake bayani ba irin wanda kawai kana cikin tafiya sai karka jin ana tafsiri ko ana karatu a mota in kaga dama ka rage in kaga dama ka kashe in kaga dama ana cikin karatun ka dauko waya ana cikin karatun ba irin wannan ba wa alqi sam'a ka dauki jin ka ne ka jefa wurin bayanan da ake yin alqur'anin da sakonnin da ke ciki to idan ka jefa kuma ba za ka ciro ba da ka babu batun yanzu ana bayanin ayoyin alqur'ani mai girma kai kuma kana chatting ana bayanin ayoyin alqur'ani kai kuma kana facebook babu wannan kenan malai ce wa hadur hudura man yuqatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilayhi ka dauka lokacin da kake sauraron alqur'ani mai girma wanda yayi maganar ni kai tsaye yake gaya maka sakon ka dauka hakan wanda ya maganin ne kai tsaye kawai yake gaya maka sako kenan wani ne magana da alqur'ani ba shine Allah ba to idan kana sauraron alqur'anin dauka cewa yanzu kai tsaye ne Allah ke gaya maka kai da shi ga ka ne ga Allah Allah na gaya maka wani kai kaza ka bar kaza kai kaza ka bar kaza idan ka dauki haka qur'ani yake kana jin zaka iya rakana kana saurare shi dauka yanzu sarki ya aiko musamman ya ce wani ka zo ina da magana da kai sawun a bainin jama'a ne ko kai da shi ne ka matso kusa da ni in gaya maka sakonni bai yiwuwa a ce sarki na gaya maka sakonni hankalinka na wani wuri ya gama bayanin shi ka ce wallahi ranka shi da ban gane bayaninka ba bai yiwuwa irin tsaban natsuwan da zaka bada da yanda zaka jefa saurarenka inda zaka bude zuciyanka ka gane hakikanin abin da yake nufi to wallahi al-masalul a'la ka dauka irin wannan tsarin ne zaku yi tsakankaninka da Allah lokacin da za a ga maka ayatul qur'ani ne girma ai maka bayanin su al-imam yace fa innahu khitabun minhu laka ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam wannan sakon Allah ne zuwa gare ka kuma ta shamakin annabinsa sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad to kenan ma sakon ma ya kara karfi kenan idan ka dauki fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallama shine ya kawo sakon sakon kuma da ya kawo na Allah kai koda sakon shi ne kawai ba sakon Allah bane mutuncin shi da gaccakun shi da kiman sa kare sa in ka dauki annabi sallallahu alaihi wa sallama ba za ka kimanta shi da sarki ba ba za ka kimanta shi da gwamna ba ba za ka kimanta shi da shugaban kasa ba ba za ka kimanta shi da limamin maka ko madina ba idan ka dauki bayi gabaki ɗayan su ka sanya su a cikin ma'auni na sakeli ka dauki gashi fili ɗayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ka sanya shi a sakeli ɗayan tafin to gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nauyin shi a wurin Allah da darajar shi da kullun da al'umma gabaki ɗaya yarin jaya da haka mutuncin shi ba shi da ƙarfi ba shi da iyaka kiman shi da darajar shi da falalansa to yanzu shine yazo maka da saƙon to idan dai fa akwai mutuntawa da kimantawa da imani imani na gaskiya da soyayya soyayya ta gaskiya to babu yanda za irin wannan mutumin yazo da saƙo ya kuma zo da saƙon daga Allah kuma ya kasance saƙon an yi shirkon su kenan kashi ko zai yi jama'a ba zai yi ba malaike shi qala ta'ala Allah yana cewa inna fi zalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid lalle wannan alqur'ani mai girma waɗannan wa'azuza da zikir abin nan da bayanai da aka kawo la zikra lalle akwai tunatarwa da wa'azcarwa da warakarwa da shari'a amma liman kana lahu qalbun ga wanda yake da rayayyen zuciya zuciyar ta zama rayayya akwai wanda yake da zuciya matacciya akwai wanda yake da zuciya mare lafiya akwai wanda yake da zuciya rakkananniya to ba irin waɗannan ake nema ba ba mai matacciyar zuciya ba ba zuciya mare lafiya ba ba rakkananniyar zuciya ba ana neman liman kana lahu qalbun wanda yake da rayayyen zuciya sai Allah ya ce aw alqa sam'a ko kuma ya kasake ya saurari bayanan da ake yi wa huwa shahidun kuma zuciyar shi tana halarci sai malai ce wa zalik Allah ya kawo waɗannan sharadan ne na amfana da alqur'ani anna tamama ta'siri lamma kana mawqufan ala mu'assirin muqtadin wa mahallin qadilin wa shartin lihusul al-asari wa intifa'il mani'i alladhi yamna'u min wa innan guda abubuwa guda hudu sai an cika su sannan qur'ani zai maka tashin duk inda mutum ya soyayya ta sai rantu da qur'ani a hauma hauman shi inda bai cika wannan sharadi guda hudu ba to wasan kwaikwayo yake yi wasan kwaikwayo yake yi sai dai a ci karanta mishi qur'ani amma ba zai amfani shi da komai ba abu na farko a sami mu'assirin muqtadin abin da yake ya isa in yazo ya tasiri ya sanya tasiri duk abin da kake so ka tasirantu da shi sai in ya kasance abin nan da za a tasirantu da shi yana iya sa a tasirantu za ku gane bayanin shi a gaban nan kaɗan wa mahallin qabili kuma a aji abin a inda zai tasiri abu na biyu kenan wa shartin li husul al akhir sai kuma an samu sharadin da zai tabbatar da wannan abin a inda ake son yi tasiri sannan wanti fa'il mani a sami babu wani kuma abin da zai hana tasirinta sai malai ce to wannan ayar ta tattara waɗannan abubuwan guda hudu a wani mafi wato tazammanat al-aya bayanu zalika kullihi bi awjadi lafdhin wa abyanihi wa adillihi ala al-murad wannan ayan ga ta karkan waɗannan gaban inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid shikenan amma ta tattara waɗannan sharadai guda malai ce fa qawluhu yadda Allah ce inna fi zalika la dhikra yace lalle a cikin wannan akwai wa'az akwai tunatarwa akwai shari'a
يجي إشارة إلى ما تقدم من أول سورة إلى ها هنا، وهذا هو المؤثر. يجي وأن الله هنا إشارة لي ساقن دكي تندق فرقن سورة هري زوانا كمن دمك يبين يبين أكن إيمان يبين أكن فرقن هلتا يبين أكن مقومة يبين أكن هالم متن يبين أكن هلتن يبين أكن صفوفين الله دسونا يبين أكن أبوه مبنبنتا to duk da Allah ya gama bayanin sai ya ce to inna fi zalika la dhikra, to shine sai malin ya ce to wannan inna fi zalika din nan wato abin da yazo tun a farkon suran har ya zuwa nan la dhikra wa azini, da tunatarwa da shari'a. Sai ya ce to wannan wannan wa'azin shine al-mu'assir din, wato kaman kace kawai qur'ani shine al-mu'assir. Qur'ani ya isa sanya tasiri ko bai isa ba, ya isa ya sanya tasiri. Tasirin Qur'ani ke sanya kaga waɗansu na Allah suna karanta shi zukatansu yana raurawa, idanun suna kwararar da hawaye, tasiri ne. Tasirin sa ne ya sanya idan da ra'aci akan dutse aka saukar da shi, da tuni dutsen ya tarwatsi. Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an, tuni dutsen zai tarwatsi, zai kaskance walakanta ga girman Allah subhanahu wa ta'ala. Tasirin Qur'ani ne haka. Tasirin Qur'ani ne ya sanya wa tardaduhu yazdadu fihi tajammulan, kullum kake ƙara maimaita shi, kana ƙara kulliya ne da shi, kuma kana ƙara samun nutsuwa da shi. Babu wanda ya shekara 50 60 70 100 yana karatun Qur'ani yace yau naji Qur'anin nan ya ishe ni. Zaka karanta Qur'anin nan shekara da shekaru, amma wani idan yazo yana karantawa sai ka ji na dukan zuciyanka. Tasirin Al-Qur'ani mai girma kenan. Babu wata magana take da irin wannan nauyin, take da irin wannan tasirin, sai Al-Qur'ani mai girma. To alhamdulillah an samu mu'assir, an samu mai sanya tasirin Al-Qur'ani kenan. Shi a karan kansa tunda sako ne daga Allah, magana ce ta Allah, to an samu mai sanya tasirin. To sai Allah ya ce wa qawluhu liman kana lahu qalbun, ga wanda ke da zuciya rayayya, sai ya ce fa hadha huwa al-mahallu al-qabil, wannan shine wurin da sai in an same shi kuma sannan kuma Qur'anin zai tasiri. Na farko dai a samu abin da zai sanya tasirin, mu dauka shine al-Qur'ani. To gashi an samu, an samu sharadi na farko. Mun gode mu Allah da ya bamu al-Qur'ani mai girma, abin da zai iya tasiri a cikin zuciyarmu. To abu na biyu shine sai kuma a sami al-mahallul qabil, wurin da za a sanya Qur'anin ya tasiri kuma. Shine sai Allah ya ce to shine qalbun, wanda ke da zuciya rayiya. Al-Imam Ibn Qayyim ya ce wal muradu bihi al-qalbul hayy, rayayyan zuciya, rayayyan zuciya. Alladhi ya'qilu 'anillahi, wanda Allah na magana yana gane sakon da Allah ke faɗi. Rayayyan zuciyan kenan. Kenan zuciyan da Allah na magana bai ma gane sakon da Allah ke faɗi ba. To wannan kaga ba rayayyan zuciya bane. Irin wannan zuciyan ba ta sa ran waiti ta samu gyaruwa, ta samu ingantuwa, ta samu daidaituwa cikin al'amuranta. Saboda yana ma magana ma Allah na magana ma bai gane abin da Allah ke faɗi. Kaman a ce ne a sami ga Bahaushe, sai a sami wani dan China zai yana magana, ba ma ka gane sakon da yake faɗi, to ya za a yi ka tasirantu da sakon? Kun fahimci batun da kyau? Ya za a yi ka tasirantu da sakon da yake faɗi ba ma ka gane sakon? To duk zuciyar da ta kasance ba ta gane sakon Allah, to irin wannan zuciyar tana da matsala, tana cikin ko dai matacciyar zuciya, ko kuma zuciya rafkananniya, ko kuma zuciya mare lafiya. Daga cikin magabata ɗaukaka min Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, kun dai san irin zurfin Ibn Taymiyyah cikin sanin Qur'ani. Wanda suka san Ibn Taymiyyah, ya mutu hijira ne shekara 728. Waɗanda suka yi zamani da shi da waɗanda suka ɗan biyo bayan shi kaɗan, suka riƙa rantsuwa da Allah cewa shekara 400 da suka gabata har ya zuwa zamaninsu ba a samu malami kamar Ibn Taymiyyah ba. irin su Ibn Daqiq al-Eid, irin su Ibn Abdul Hadi, ɗaliban san shi wannan ɗalibin shi, irin su al-Imam al-Zahabi shi ma ya amfana da Ibn Taymiyyah, irin su abin nan, irin su al-Imam Ibn Qayyim din shi ma ɗalibin Ibn Taymiyyah. To har cikin makiyan sama zaka ji suna cewa shekara 400 da suka wuce kenan tun da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in suka wuce ba a sami wanda yake da zurfin ilimi kamar Ibn Taymiyyah ba. To idan kuma kana son ka gane haƙiƙanin Ibn Taymiyyah, to ka zo gurin bayanin Qur'ani, anan ne zaka gane waye Ibn Taymiyyah. Wa in kana duka ilmu man zaka same shi, amma ka zo Qur'ani zaka gane inda yake fahimtar Qur'ani. To Ibn Taymiyyah yace yakan karanta aya, wani lokaci ya karanta aya ya bincike tafsirin malamai bai gane ayan ba, yace sai ya fadi yana sujada ga Allah yana kuka, sai ya istighfari dubu akan Allah ya haskaka mishi ya gane wannan aya. Istighfari dubu akan yana son ya gane aya. Yace saboda Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa alalimun, waɗannan sune misalan da muke kakawo su a cikin alqur'ani mai girma amma babu mai hankaltan su sai malamai. Yace to idan na karanta wannan ayan ban gane ta ba, ya nuna ba ni cikin malamai kenan, ba ni cikin waɗanda Allah ke yabo ke. Yace sai kofa goshin sa yana sujada yana kuka yana istighfar, yace sai istighfar dubu akan yana son ne Allah subhanahu wataala ya haskaka mishi ya gane wannan ayar. Ibn Taymiyyah fa yake bayani jama'a musulmi zai istighfari dubu akan Allah ya haskaka mishi ya gane wani misali daga cikin misalan da Allah ya bada a cikin Qur'ani. Allah amma akwai wani misali da baka gane shi ba a cikin Qur'ani? Istighfari nawa kai? Ina son ku gane abin da ke tasirantar da Al-Qur'ani a cikin zukata. Shi wannan malami ne duniya ta yadda da ilimin shi, amma yakan yi istighfari dubu saboda ya gane wani misali daya a cikin Al-Qur'ani. Mu kuma ga mu ba mu gane misalai guda 100 ba, amma mu istighfari guda 1 akan wannan. To kenan ka dubi inda bambancin zuciyar zukata ne. Wancan zuciyar shirayayya ce, gashi kuma duniya ta shaida da zuwan shi. Dubi inda Qur'ani ya tasiri a rayuwarsa, wannan kuma zuciyar sharaɗaɗɗiya ce, shi yasa ya kasa tasirantuwa da Al-Qur'ani. Amma muna fatan Allah ka gafarta mana, mu ma sai mu ce astaghfirullah wa atubu ilayhi, ko nastaghfirullah wa natubu ilayhi. Allah ka haskaka mana mu ma mu gane Al-Qur'ani mai girman, ya kasance an samu rayuwar zuciyar da za ta karɓi saƙon, don Qur'anin dai gashi alhamdulillah. To zuciyar yanzu ake nema, shine Ibn Qayyim ya ce ita ce rayuwar zuciyar take gane sako daga Allah, kama qala ta'ala, kamar yadda Allah yake cewa in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin, wannan alqur'ani mai girma zikrun ne, wa'azi ne da tunatarwa da shari'a, wa qur'anun mubin kuma to wani abin karanta ne wanda ke bambanta ce tantance tsakankanin ƙarya da gaskiya. Sai Allah ce amma li yunzira man kana hayyan, za a yi wa'azi ne a tsoratar da wanda ke da rayuwar zuciya. Ashe Qur'ani ba zai tsoratar da kowa ba sai wanda ke da rayuwar zuciya, ba zai amfana da kowa ba sai wanda ke da rayuwar zuciya, wanda zuciyarsa ta zama ba ta da lafiya Qur'ani ba zai mishi amfani ba, Qur'ani ba zai je samu shaƙida ba. Idan ka fahimci wannan da kyau jama'a, wato za ka fahimci al'amarin ya wuce inda kake tsammani. Kenan ashe ba mamaki ka ji wani malami ya zo ya ta tafsirin Qur'ani, duk shekara ce zai tafsirin Qur'ani, malami ne a matsayin shi ne malami, ba ɗalibin ba, malami yi shekara da shekaru, shekara 40-50 yana tafsirin Al-Qur'ani, amma har yanzu yana nan akan aqidan shirka da Allah, yana nan akan aqidan shi na kowa Allah ne, yana nan akan aqidan shi na waye, akwai gausu, akwai wane ne, akwai wane ne, akwai wane ne, yana nan akan aqidan shi na bid'a. Qur'anin nan shekara 50 ko shekara 35 ko 40 da yake tafsirin shi bai amfani shi da komai ba, sai dai duk ayan da ta zo sai dai ya malkwada ta ta goyi bayan wancan kafircin da yake kai, ya malkwada ta ta goyi bayan bid'ancin da yake kai. Kuma gashi na karanta Al-Qur'ani, me ya haifar da haka kenan idan kun fahimci wannan karatun na yau liman karahu qalbun ba shi da qalbin ba zuciya liyunzira man kana hayyan babu rayuwa ne zuciyar shi matacciya ce to haka nan duk wani wanda ke kan bata wani wanda ke kan shirka da kafirci da bid'a to zuciya ce aka rasa rayuwa shi ya sanya sai ya karanta qur'ani shekarar shekaru amma qur'ani bai mishi tasiri idan ka dauki daidaikun ahlus sunna sai kaga shin qur'ani ya jatta musu aqidu na gartatu eh sashi daga cikin su amma sashi daga cikin ahlus sunna ne amma kuma sun jahilci mai cece aqida akwai da dama daga cikin ahlus sunna amma hakikanin aqidan manzon Allah da sahabbansa aqidan ahlus sunna al jama'a ba su ma santa ba ba su ma santa ba abin da kawai suka sani guru da laya kafirci ne shirka ne iya abin da suka sani kenan amma abin da ke da alaka da asma'ullahi wa sifatuhu zaga sun majahilce shi kwata kwata shine sai kaga ahlus sunna yana dabi'an khawarij yana dabi'an khawarij me ya dabi'an khawarij duk wanda ya saba mun a fahimta kafiri ne duk wanda ya saba mun a fahimta a fito a yaƙi shi in kashe shi shugabanni idan ba su daidai ba a fito da bindiga kawai a buɗe musu wuta wannan aqida sai ga tana so a cikin musulmi cikin ahlus sunna sai kaga idan aka samu wani malami ye nasiha ga shugabanni ye musu addu'a ta alkhairi sai ya kasance ba zai burge mutane ba ba zai burge ahlus sunna ba sai kaga wannan malamin fadi ne wannan malamin gwamnati idan yi addu'a ta alkhairi ga shugabanni komin farin cikin wannan shugaban kuma kamar yadda yazo a cikin hadisi a cikin sahih muslim wa in darabaka wa akhadha malak ko da wannan shugaban ya rika dukanka yana kwace dukiyanka ne to yana da haƙƙi kai mishi addu'a ta shari'a ko da ya sallame ka daga aiki yana nan da wannan haƙƙin sai kai mishi addu'a Allah ya sharaita da shi amma wani sai ya bude baki ya ce Allah ya tsine mu gwamna ya sallame shi daga aiki mummunan aqidan khawarij din nan ita ce ta yana so a ciki saboda mene ba a gane aqidar ba to haka nan wannan na bada misali ne a babin aqida to haka ne idan ka dauki babin mu babin ibadun mu so nawa ne ahlus sunna kan zo ya ce Allahu akbar bai sake hankalcin abin da ake sai dai ya ji liman ya ce assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum sai kan shi ma sallah yake ana gama ne inda a tambaye shi da Allah malam wata sura ne malamin ya karanta arka ta farko mutsu mutsu zai fara yi bai sani ba ba zuciya rayayya babu zuciya rayayya bai san surar da liman ya karanta arka ta farko ba bai san wanda ya karanta arka ta biyu inda ka tambaye shi a cikin sujada cikin azkar din sujada wanne kai a ciki idan ya iya tuna kila in guda ɗaya ne kawai haddace subhana rabbiyal a'la kila ita kenan ya haddace to yana iya ce maka ita ya karanta amma in ya haddace kaman ya haddace guda biyar ko shida tambaye shi a cikin sujadan ka wata addu'an kai ko a cikin ruku'u sai fata subhana rabbiyal a'la azim nayi ko ko subuhun qudusun ko kuma sujada wajhi lillazi khalaq ba zai iya tantancewa ba wannan ya nuna akan babu rayuwar zuciya ne babu rayuwar zuciya to shine al-imam ibn qayyim yace ai hayyul qalb rayuwar zuciya sai yace wa qawlu inda Allah yace aw al-qasama ko kuma mutum ya kasake ai wajjaha sama'ahu ya fuskantar da jinsa wa asgha hasata sam'ihi ya kuma ainihin kasake da wannan ramin kunnin nasa da sinadaran da ke jiyo mishi magana dan da ramin kunnin ne da kuma waɗansu sinadarai na daban su ne suke baka abin nan na jin magana to sai ka saurara da kyau ila ma yuqalu lahu zuwa ga abin da ake gaya mishi wato ya bada jin shi sosai ga kunnin shi ya tsaye kasake ba yana taɓa taɓe ba ba yana danne danne ba ba yana taɗi dan uwan shi a gefe ba a'a ya ba da jin sosai da kunnin da sinadaran kunnin ga baki daya kada ka kasance kana kana taba ka tsaya ai magana ka tsaya dai ina ji ai ma ja Allahu li rajulin min qalbin fi jufi ka kasa kunnin kuma kai ka sake kai watsi da duk wani abin da ke gefe mal yace wa hadha shartu ta'assur bil kalam shi kuma ne shine sharadin tasirantuwa da magana shine in ka bada kula cikakke ka nutsu sosai wannan shine sharadin amfana da magana kaga abu na uku kenan sai yace wa qawluhu inda Allah ya ce wa huwa shahidun ai shahidul qalbi zuciyar shi kuma tana halarci hadirun ghayru ghaibin yana halarci ne ba ya tafi ba ba wanda zai kasance gashi a wurin kamar yana jin magana amma kuma ghaib ba shi a gurin akwadin da qur'ani yace wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un sun ce mun ji muna ji amma kuma Allah ce ba ka ji a daidai lokacin da yake kuma fa duk abin da ake fadin suna ji amma kuma Allah ce ba ka ji menene ma'anar ba ka ji ba ka ji ji da zai amfanar da su wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir suna cewa da mun ji da mun hankalta to ai lokacin da ake karanta musu Qur'ani ai suna ji ai ba Qur'ani bane kamar mu yanzu a rayuwar mu in ka dauka tafsirin da ake yi ba akun mun ma ake yi ba koko ba ma ji ne ai muna jin abubuwan da ake karanta mana to amma me yasa bai gyara dabi'un namu ba to muna ji ne amma ba ji ba muna ji a zahiri amma a hakikanin gaskiya ba ji muke yi ba to da haka ba a sami shar'in tasirin tuwon magana ba ke ba a samu shar'in tasirin tuwon magana idan wani abokin ka ya zo ko wani ogan ku zai muku bayani a office ko makamantan wannan tun kafin ma a zo bayanin ka ce ai maganan banza zai yi wallahi ko yayi maganan banza ne ba ma za ba muna nan muna jira shi zo ya yi ai tun anan ba a samu sharadin tasirin tuwa da magana ba baka bude zuciyanka kai niyan za a gaya mun in saurara in fahimta ila an fahimta to da haka ba a sami shar'u ta'assur ba amma wanda ya kintsa zuciyar shi ya shirya yana Allah Allah a zo a faɗa in ka sake in gane in ji in fahimta kuma in aiki to wannan shine mutumin da ya cika shar'i na uku shar'in tasirin tuwa da magana na hudu kenan wa huwa shahid ibnu qayyim yace qala ibnu qutayba ibnu qutayba yana cewa istama'a kitaballahi ma'anin shahid shine wanda ya saurari maganan Allah wa huwa shahidul qalbi wal fahim alhalin zuciyar shi tana halarce kuma fahimtar shi yana halarci wato ya bude zuciyar shi ya shirye fahimtar sakon da Allah ke gaya masa laysa bi ghafilin ba rafkananni bane wala sahin ba rafkananni bane sai mali ce hu isharatun ila al-mani'i min husuli ta'thir wannan wata ishara ne akan abin da ke hana tasirin tuwa da magana wa huwa sahawul qalbi shine ya kasance zuciya yana cikin rafkana yana cikin rafkana wa ghaibatuhu zuciya ya tafi an ta'qili ma yuqalu lahu akan ya hankalci abin da ake gaya masa wa nazar fihi ya kuma yi nazari mai zurfi a ciki wa ta'ammulihi kuma ya kikkirta me ake so ya gane yayi to idan aka samu wannan idan aka samu zuciya ta sance daga wannan shikenan magana ta lalace sai a ƙarshe sai malam ya ce idza hasala almu'assir idan aka sami abin da ke kawo tasiri malaiku hul qur'an shine qur'ani in aka same shi abu na farko kenan ko to an same shi ko ba samu ba an samu qur'ani alhamdulillah ga qur'ani a cikin mu wal mahallul qabil aka kuma same mahallin da zai karbi qur'anin wa huwa alqalbul hayy ita ce rayuwar zuciya ko to an samu rayuwar zuciyar ko ba samu ba cikin mu an samu rayuwar zuciya ko ba samu ba eh alhamdulillah amma rashin rayuwar zuciyar ita tana muta sai rubutu alqur'ani da haka yanzu nan ne muhalli shaydin mu na farko nan ne tukuna muke da matsala anan ne kamata mu zo mu gyara ke shine abin da nake nufi anan ne muke da bukatun mu gyara kenan abu na farko a samu rayuwar zuciyar tukuna sannan wujida shartu kuma a samu sharadin shar'in tasirantuwa da magana wa huwa al-isgha'u shine idan kana sauraron alqur'anin ko tafsirin sa kayi ka sake ka maida hankalinka sosai ka kasa kunninka da kyau ka gane shi ma nan muna da bukatun gyara anan kenan kenan in ana sauraron daga sai sauraron ake yi irin yanda sabbin shi ke a gaban annabi kamun tsuntsu akan su suna tsoron kasu motsa ya tashi kuma ga shar'i na hudun shine zuciyarsu na halarci to kaga wannan shi yasa suka tafiyantu da alqur'ani kenan shi to shine malike cewa wantafal mani'u kuma aka rasa abin da zai hana tafiyantu alqur'ani wa huwa ishtighalul qalbi shine zuciya ta zama shagaltacciya wa zuhuluhu ta zama ta tafi an ma'anar khitabi daga sakon da ake gaya mata wan sirafuhu anhu ila shay'in akhar ya kasance ana gaya mata wani sako ne ita kuma ta tafi can tana hararo wani sako to idan aka samu waɗannan abubuwa guda hudun suka cika ga qur'ani ga rayuwar zuciya gashi an yi kasake an kasa kunni kuma gashi kawo fintar da zuciyarka daga dukkan abin da zai shagaltar da kai to sai malam ya ce hasalal asaw to nan ne za a samu tasirin alqur'ani mai girma a cikin al'umma wa huwa lintifa'u wat tadhakkur shine sai kaga alqur'ani mai girma ya amfanar da mu ya kuma wa'azar da mu ya zama mana shari'a ya gyatta mana rayuwar mu gabaki daya to wannan shine bayanin da nasu in karanta mana dangane da abin da ya shafi ayoyi da ake karanta mana ana mana tafsirin su musamman a wannan wata na Ramadan wa in kana haqiqanin gaskiya ba wannan bayanin nasu in ne ba wannan bayanin ya bijiro ni gab da zan fito ni na dauko wannan akwai wata mazakira da naso a ce na zo da ita mun dan bibi waɗansu abubuwa da ke cikin ta ne wanda ke da alaka da alqur'ani mai girma da tafsirin sa wata mazakira ne da aka yi wani taro kungiyar izala ta shirya wani taro wani lokaci can kamar watanni uku baya to sai na hahado waɗansu bayanai na malamai sai aka gabatar a wurin ita naso a ce na yi amfani da dama mun karanta waɗansu sakonni da ke ciki bayanan na malamai a ko waɗansu ma suka dun a ciki photocopy kawai ne daga littattafan kai tsaye ba wai ni ne tsaya na rubuta ba akwai ɗan rubutun na ba su ci ɗan kalmomi kaɗan ba amma galibin su ma kawai photocopy ne daga littattafai na malamai wanda suke da alaka da tafsirin alqur'ani mai girma to sai dai abin ban takaicin shine wanda daga cikin ƴan uwa ya matsa mini ya ta mun waya yana son bashi ne muzakirin ya je photocopy na bashi muzakirin har yau bai damu da ita ba kuma ban san sunan shi ban san angon sa ba ban kuma da namban wani shi ban san inda ya samu namban waya ta bai ta kira na a waya an bashi wannan mazakiran kuma na bashi in yana nan gurin ina fadi ne din ya dawo min da shi yau ya karbi mazakiran akan zai photocopy shikenan ya tafi ban ƙara jin motsin shi ba har yau to ita na so a ce na zo mun bibiye ta amma kuma gashi bai dawo min da ita ba to idan naga abubuwan da sai sun rikice sai na ce to burin dauko innan bayani na al-Imam Ibn Qayyim ai duk dai abin ba a kuri shi dama in ba a samu ta can ba sai a samu ta nan duk dai abin da yake ake nema shine amfana to wannan ya zama mana kamar shin fada insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya sanya albarka da alkhairi mai yawa cikin abin da muka karanta abin da muka fasko kuma Allah ya gafarta mana zan bada dama a yi tsokaci ko tambaya guda biyu ko uku wanda ke da wani tsokaci ko wani abu da ya harawo ko wata hanya da yake ganin za a bi ko wadansu kurakurai da yake ganin muke wanda inda za a gyara su babu lafi ya kawo sai mun je muna fatan ne mu gode tare mu tsira tare ya malamai nan da ƴan uwa duka ko ya rubuto duk babu lafi yau majalisin budaddiya ce ko kai magana baka da baka ko ka rubuta ko ka abin nan na malam tashi dawa kai sarin ji kai magana wa alaikum assalam na malam an ce wanda suke waje sun fi ji haka yara jiya suka gaya mu gaskiya ne wannan to to insha Allah ta'ala dai wannan shawara ce mai kyau gaskiya zamu kirfa din insha Allah dukkan da mu da samarin kasuwan dukkan shi ne za a yi abin nan magayin da za a yi dai abubuwa da yake dai yanzu ake hada jiya ma an ce mun masallacin yayi zaba sosai amma to Allah dai ya sa dai duk ana cikin aikin har yanzu mu dai ga abubuwan da za a yi Allah shi taimake mu na'am alaikum assalam na'am littafin fawa'idul fawa'id fawa'idul fawa'id na ibnu qayyim na'am 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 alaikum assalam na'am na'am na'am
matakan da bawa zai yi gyara wannan
zuciya Allahu akbar kun ji tambayan da malam yayi ko
to ya zamu gyara wannan har mu je sharadi na
kuɗi Allahu akbar kuma sharadi na kuɗi gaskiya ne
inda alqur'ani zai tasirar su ga shi
wannan bayanin ya shi ita tana da muhimmanci matuƙa ya ce tunda dai ga alqur'ani mai girman a cikinmu to sharadi na biyun nan rayuwar zuciya wata hanya za mu bine mu bi mu gyara zuciyar namu ta rayu mu zama mun samu sharadi na biyun sai kuma in muka samu wannan mu ƙara matsawa gaba mu samu sharadi na uku mu ƙara matsawa gaba mu samu sharadi na hudu maganar shi yana da muhimmanci matuƙa in sha Allah ta'ala za mu ba da amsan wannan gobe in Allah ya so ya yarda duk dai cikin maganar Ibnu Qayyim din don shi malam kindim ne komi za ka ga yana kawo shi inda zai maka tasiri matuƙa in sha Allah ta'ala za mu kawo wannan bayanin gobe in Allah ya so da shi za mu fara in sha Allah na'am malam alaikum salam na'am kaɗan daga sauti na'am kuma fahimci sakon malam ko shi ma yana kawo cin abubuwan da yake saka jawo mu zukatan mu saka zama matattu ne ko marasa lafiya ko rafkanni yace a zamanin nan akwai wadansu abubuwa wanda yake magabatan mu ba san su ba ya kawo kaman shi mafumai da social media da makamantan su babu shakka maganar sa gaskiya ce wa'annan sun sanya mutane cikin rafkan akwai wanda ba zai bi karanta Qur'ani ne minti 20 ba amma akan Facebook kawai sai minti 30 minti 40 awa ne kuma bari in muku wata bishara bari in maka wata bishara kaga duk abin da ka karanta a Facebook sai an maka hisabi akai wallahi duk abin da ka karanta a Facebook sai an maka hisabi akan sa da wannan social media da kake gani kamar wani kana cin da baki ne kawai zaka daddanna kawai ka samu bayani ka samu waye ka ga duk sai an maka hisabi akan shi saboda inna sam'a wal basar wal fu'ada ba da ido ka gani ba ba da kunni ka ji ba ba da kwakwalwa ka gane ba sai an maka tambaya akan su har ina ga yamu wadansu ƴan uwa akwai wadanda yake sun kware gurin ko azuza ne kaji wa'azin da malam wane yi a to ka turo mu ka turo mishi kullum kaji lecture da wane yi ka turo mu kaji karatun da wane yi ka turo mu ai ta tura mishi karatuttuka ai ta tura mishi wa'azura duk wa'azin da aka turo maka ya zama hujja akan ka ko ka saurara ko baka saurara ba kun fahimci matsalar ko ka saurara ko baka saurara ba ya zama hujja akan ka domin in ka ki saurara ya nuna yanzu ka ki karban ilimi ne da ganga hukuncin ka dai da wanda ana karatu yana da kali ana karatun addini amma ana yana da kali ya ki zuwa hukuncin ku dai saboda me saboda ga malamin a dakin ka yana ta karatu amma ka ki saurara to ballantana wasu abubuwa na rayuwa ne da kullum shi yasa ire-iren waɗannan abubuwan suna da iyakansu in ka maida hankali akan su rafka zai maida kai rafkananni ne shagaltacci kai komi sai ka san shi ba komi ne Allah ya yi ka sai ka san shi ba ba komi ne aka yi ka sai ka san shi ba yawa ka san abin da ya zama dole abin da bai zama dole ba ka kyale shi wa alaikum assalam to maganar ƙarshe kenan ko na'am shine din dai abin da dai malaman kuke ta kawowa shine mafitan wa'annan abubuwan na tabbatar da za a bude kofar sosai to da maganan ta fi haka faɗi to wa'annan abubuwan da kuke kawowa shine mafitan mu gane cututtukan ko mu bibi bakin kokari mu nisance su ko mu dauko abin da zai getta mana zakata wannan ita ce mafitan Allah shi rufa mana asiri alaikum salam na'am na'am na'am
ko muna rauni wurin ko zuwa makaranta to shi ne yake kawo ba'fu
iman to shi ma kara kawo ta cuta ne yace qur'ani ya sauka da larabci mu kuma gashi ba ma gane larabci ita ma cutar ne duk dai tana cikin cututtukan da ta kawo mana cewa ba mu da rayuwar zuciya qur'ani da larabci mu kuma ba ma gane larabci shine maganan da yayi sai ya ce to mu kuma ba ma zuwa makaranta ballantana mu iya larabci kaga babu shar'in at-ta'assur bil kalam in kun fahimci sakon malam shar'in nan na uku at-ta'assur bil kalam shar'in ka amfana da magana shine ka fahimci sakon ka fahimci shi sosai bayan ka kasa kun shine an bada misali mutum yazo yana chinanci ko yana maka yaran toki ko makamanta wannan kai kuma baka ji to za a yi ka gani to kaga ita ma wannan cuta ne ga yin kuna ta fitowa da cututtuka malam ne yake
zaman majalisar ilimi yana da tasiri
kowa ta hayoyi ya san hakikar da suka yi hukunci a kan haka amma daga cikin babban illa abin da ya yi shi ne gobacci ba da ya yi wannan ishara a dani ila wani yana kai ana tafsiri a kan haka yana bera wa a ko yana jin ko kuma ma yana bacci garin baccin na yi fara a kan kwanaki baya a kan cewa za ka ya kwanta a zai shi da su da kai wanda ko ya kwanta a ra'ayi da ta Suraka, dubula za ka buɗe. In ta buɗe kuma zai cikin tausar shi. Suraka, muna ba da shawara a kan cewa idan an zo kada a yi bacci. A sami wannan zuciya a lantarkin da ba da ya ba da shawara a yau. Kada ka zai yi bacci ka na dukan kalla ka saurara awa ɗaya ne ka sun kasar da yadda rufe ne ka sayar daga yadda rufe ne a yadda ne. Haka da so, yadda rufe zuwa shi da ne, awa ɗaya ne ka sun an gama. Amma wannan ke yin bacci ya zama labarin da kira da kira ke tun a tun isha da ke kwanta ba yanzu to ga wani na tun da rafari a akwai sama da ce bacci shi amma in yi bacci a jiki ko ya harin za ka yi shi domin ba ba zai san mani to ne ni ko kuma da ya zo ya yi ko wani da ya shiga wani da ya ba to da ka muna da wani yi ma Allah a ba da haɗin kai a kan irin wannan babu buga a saurara da zuciya mai kyau kula ba ta Allah ya mana a kwanta.
وصلى الله وبارك على نبينا الكريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
Ya şey.